أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. Ewa muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfanar da mu cikin abin da za mu ambata. Ba mu gushe ba cikin bayanin mu dangane da natijoji da kuma tasirori wanda suke masu mugun hadari, masu matukan hadari na hasada dangane da rayuwar mutum a matsayin shi kadai, da rayuwar mutane a matsayin su jama'a, hakanan da ma rayuwar su na duniyar su da na lahirar su. Insha Allah mun ambace natija na harko cikin wannan darasin. Insha Allah zamu ambace natija na biyu na abinda hasada yake dauke da shi na tasiri akan mutane sakamakon hasada, wato akan mustawan su na daidaikun su ko kuma jama'a kama da cikin al'amuran rayuwar su dan duniya gaba daya. Nabi yana cewa annal adrar al-ma'nawiyya lil hasad أكثر بمراتب من الأضرار المادية والبدنية للإنسان، لأن الحسد يأكل دعائم الإيمان ويمزق علاقة الإنسان مع ربه، بحيث يجعل الإنسان يسيء الظن بالله تعالى وحكمته، لأن الحسود في أعماق قلبه يعترض على الله تعالى على ما وحب للآخرين من نعمه ورزقهم من فضله. Watan kenan muna da cututtuka, muna da matsaloli wanda suka shahi ruhin mutum, wanda suka shahi zuciyar mutum, wanda za su iya su bijiro ma mutum da yake dauke da sifa ta hasada ko kuma mutum da yake aiwatar da hasada a cikin rayuwarsa. Kakan da zai kasance kenan waɗannan cututtukan, waɗannan al'amuran za su yi dukkanin sauran cututtuka na jiki hadari. Saboda me? Saboda mutumin da yake yin hasada ko yake dauke da sifa ta hasada yakan rusa dukkanin gimshikai da kuma asulla na imanin shi, sannan yakan yage alaƙar da yake dauke tsakanin shi da Ubangijin shi, yakan bata alaƙar da yake dauke tsakanin shi da Allah subhanahu wataala. Kakan da kenan yake sanya mutumin da yake dauke da hasada ko kuma yake aiwatar da sifa ta hasada ya zamanto yana mummunan zato dangane da Allah subhanahu wataala, ta yanda zai ga cewa babu wata hikima wadda za ta sa Allah ta'ala ya zamanto ya wadata wani ko ya bashi ni'ima kaza ko ya bashi arziki kaza. Saboda shi na bain cikin haka, abin da yake damuwar ma'abocin hasada shine ya kasa idrakin ainihin hikima na Allah subhanahu wataala da kuma kasantuwar Allah subhanahu wataala goni a cikin ayyukansa, sai kasance kenan yana mai gardama, yana mai kiyayya da abin da Allah ta'ala ya hukunta. Wannan kenan shine abin da zai bata alakan shi da Allah subhanahu wataala, zai iya kai shi ma har ya zuwanto ya kai shi wurin kahurci ya rika ganin cewa abin da Allah ta'ala yake ba kan hikima bane, wala azbillah. Saboda a cikin zuciyar shi mai hasada yana gardama da abin da Allah subhanahu wataala ya azurta bayansa ko kuma abin da Allah ta'ala ya yi ma bayansa na ni'imomi kala kala. shi baya son ya gani, maimakon ya zamanto ya roki Allah ta'ala, Allah ta'ala ya bashi irin wannan ko hiye da wannan, ko maimakon ya horin ciki ya taya waɗanda Allah ta'ala ya ma wannan ni'ima din ya taya su horin ciki, a'a shi a cikin zuciyar shi yana nan cike da wuta ya tafasa yana fatan ya zamanto wannan ni'ima din ta goshi koda ko shi ba zai same ta ba, watan kowa ya rasa, kowa ya zama daidai, ba matsala bane ga shi wanda yake da hasada. Matsalan shi shine zamanto wasu sun samu koda ko shi ya samu bai son wani ya samu, haka nan yana son wani ya rasa koda shi bai samu ba, wannan tabbas mummunan ɗabi'a ne, mummunan sifa ne, yana daga cikin miyagun cututtuka na zuciya wanda yake halakar da imanin mutum, yakan rusa kuma ayyukan mutum, kamar yadda muka gani cikin sashen hadisi, kamar yadda ya zo ma cikin wani hadisi shi ma na Amirul Mu'minin alaihi salam, wanda yake bayanin cewa babu wani natija, babu wani fa'ida wanda hasada yake dauke da shi banda cutarwa, wata mutum zai cutu ne kawai ya bata ransa. Shi sa yake cewa alhasadu la yajlibu illa madaratan wa ghaiza, hasada babu abin da yake jayowa sai dai cuta, mutum ya zamanto ya cutu sannan kuma da hushi da kaushin hali da kuma bacin rai saboda Allah ta'ala ya azurta wani, sai zamanto kawai ka cutar da kanka kai kuma. Yuhinu qalbak, yakan raunana zuciya ta yanda zuciya zai yi rauni babu haske a cikin shi saboda tsaban hasada, sai zamanto mutum baya ganin komai, fatan shi kawai zamanto ni'iman nan da yake jin takeici wani ya samu zamanto ya gushi, wala azubillah. Wa yumridu jismak, hakanan kuma yakan sa jikinka ya zamanto ya rashin lahiya, kinan babu wani fa'ida wanda yake dauke da shi na azu a gani wanda mutum zai ga cewa wannan fa'ida ne mai muhimmanci cikin rayuwa, sai dai cuta, sai dai asara. Kinan ko dan wannan ya kamata ya kasance mutum ya yi kokarin ganin cewa bai samu kanshi ba a cikin jerin waɗanda suke dauke da wannan sifa. Haka nan ya zo cikin bayani na Amirul Mu'minin alaihi salam, shi ma a cikin Gurarul Hikam shahi na 300, yana cewa la tuhasidu fa innal hasada ya'kul al-iman kama ta'kul an-nar al-hatab, yana cewa kada ku yi hasada da junanku, kada ku yi bakin ciki da junanku saboda Allah ta'ala ya ba sashen ku ni'ima, kada ku yi haka nan saboda me, fa innal hasada ya'kul al-iman, shi hasada yakan cin imani, yakan rusa imani, yakan kawar da imani, kama ta'kulun narul hatab, kaman yanda wuta take cin itace, in ka aza itace ka hasa wuta kawai shikenan. To haka idan ya kasance ka yi imani da Allah ta'ala, sai ka zo kuma kana aiwatar da hasada, sai ka zo kana sifantuwa da hasada, kana aiki da hasada a cikin rayuwanka, kana bakin cikin ni'iman da Allah ta'ala ya yi ma bayinsa, kana fatan gushewan wannan ni'ima din, to wannan yakan rusa imaninka saboda duk wanda ya gardama da hikima ta Allah subhanahu wataala, duk wanda ya gardama da sanin ya kamata Allah subhanahu wataala, to lalle yana yaki da Allah ta'ala ne, wannan zai ingiza shi zamanto ya kahurce ma Allah subhanahu wataala, ya kauce ma hanyar Allah subhanahu wataala. Shi yasa zo cikin wani hadisi daga Imamu Sadiq alaihi salam, yana cewa afatud din alhasadu wal ujubu wal fakhr, yake cewa aibin addini, wato abinda zai rusa addini, abinda yake kawar da addini, don abu ya kace aibi ne ga abu kaza, yakan bata shi kenan, yakan lalata shi, shine wannan abun guda uku, hasada da ji da kai da alfahari. wata mutum yana alfahari da kansa, yana ganin cewa shi yahi dukiya, yana ganin cewa shi yahi a'a, yana ganin shi yahi gidaje da abin da ya kama da haka. Wasu ba su da, yana alfahari a kansu. Ko yana ji da kansa yana ganin cewa shi yana da ilimi, ko shi mai bautan Allah ne, ko yana da wani makami, ko abin da ya kama da haka, yana ji da kansa, yana mamakar da kansa. Ko kuma yana hasadan mutane. Wannan sifofin kowanne a matsayin shi shi kadai aibi ne ga addini, kuma yakan kawar da addinin mutum. Ma'abucin addini bai kamata bai zamanto yana dauke da waɗannan sifofin. Wannan sifofin kuma idan sun hadu a cikin zuciyar mutum, to wala azbillah, ba shi ba maganan addini, ba yanda zaka kwatanta mutumin da yake dauke da waɗannan sifofin ka kira shi ma'abucin addini, saboda aibobi ne ga addini, sannan kuma sukan rusa addini. Kenan lazim ya kasance mutumin da yake da himma, kuma ya damu da al'amuran addinin shi, yayi kokarin ganin cewa bai dauke da wannan sifofin, yayi kokarin ganin cewa ya wanke zuciyar shi daga wannan sifofin. Wannan shine abin da zai bashi dacewa a cikin wannan hanya na yaki da miyagun dabi'u, da kuma kokarin samar da kyawun dabi'u a cikin zuciyar shi da kuma a cikin ayyukansa na yau da kullum. Sannan yazo cikin hadisi daga Imam Ali alayhi salam, shi ma yana bayani dangane da shi mumini bayan hasada. Kenan hasada ba sifan imani bane, hasada ba sifan mumini bane. Mumini bai sifantuwa da hasada, mumini ba shi ba hasada. Indai kai imani da Allah, to ka yarda da abin da Allah ta'ala ya hukunta, ka yarda da rabon Allah subhanahu wata'ala, ka yarda da hikiman Allah subhanahu wata'ala, ba kai ba hasadan sauran mutane. Shi yasa Imam Ali yake cewa innal mu'mina yaghbitu wa la yahsud, wato shi mumini yana yin gibta ne amma baya hasada. Gibta ya bambanta da hasada kamar yadda muka bayyana cikin darussa wanda suka gabata. Shi gibta baka fatan ya zamanto ni'iman da Allah subhanahu wata'ala yayi ma wani ya gushe, ko kuma kai sa'ayi domin ganin cewa ka gusar da shi, a'a, kana fatan Allah ta'ala ya baka irin wannan ni'ima din ko hiye da shi, ba tare da ni'ima kai fatan gushewa wannan ni'ima din ba, ko kai aiki wurin gusar da shi. Wannan sifa ne mai kyau, kuma sifa ne daga cikin sifofin mu'minai. Mu'mini gibta yake yi ba ya hasada, amma munafiki fa wal munafiqu yahsudu wa la yaghbitu, shi munafiki yana hasada ne bai gibta, shi fatan waye mallake ni'iman da Allah ta'ala ya ma wani. Shi dai abin da yake da muhimmanci a wurin sa zama ta wannan ni'ima din ya gushi, ko da shi bai samu ba, ko kuma in yana da ni'ima to bai san kowa ya same ta sai shi kadai. Wannan sifa ce ta munafinci, sifa ce ta munafikai, kuma ba yanda za a ce mumini ya sifantu da wannan sifa din. Kenan mutum ya nisanci hasada in dai shi mumini ne, yayi kokarin ganin cewa ya tsarkake kansa daga sifofi na munafikai wanda yake shine hasada. Wannan kenan in zamu bibiye hadisai da daman gaske kamar da suka gabata, zamu iya ganin irin hasad, irin natijoji, ko kuma mu ce miyagun tasirori wanda hasada, sifa ta hasada take dauke da shi, ko kuma mutum da yake da hasada yake dauke da shi, wanda kuma zai iya wargaza rayuwar shi na duniyar sa da na lahirar sa, hakanan zai iya wargaza jikin shi da ruhin shi gaba daya, ta yanda bai ga duniya bananta na lahira. Saboda haka da fatan Allah subhanahu wataala zai sanya mu cikin bayan sa tsarkaka waɗanda suke tarbiyantar da kawukansu da sifofi wanda suke mahmuda, wanda Allah ta'ala ya gode musu ya yarda da su, ya sanya mu cikin bayan sa wanda suke nisanta miyagun sifofi mazmuma wanda Allah ta'ala ya zarga ya hani daga gare su, ya ba mu alkhairin duniya da lahira, kuma ya tabbatar da mu akan addinin sa. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.